Demokradiya a yau. Cikin shirin za mu duba koken tsadar rayuwa a Najeriya. Yamma masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. A fagen siyasar Amurka jiya Talata, aka yi zaɓen fidda gwani na masu takarar shugabancin Amurkan a jihohi biyar, waɗanda suka haɗa da Connecticut da Delaware da jihar Maryland da Pennsylvania da kuma Rhode Island. Ƙuri'ar neman jin inda masu zaɓe suka karkata tana nunin cewa ‘yan takarar nan biyu da suke kan gaba a duka jam’iyyun, wato Madam Hillary Clinton da kuma Donald Trump, su ne suke kan gaba a waɗannan jihohi. Wani abu sabo a yaƙin neman zaɓen a ɓangaren ‘yan Republican shi ne haɗa kai da ‘yan takara Ted Cruz da kuma gwamnan jihar Ohio John Kasich suka yi a yunƙurin ganin Donald Trump bai kai ga samun wakilai da ake buƙata na zama ɗan takara ba. Yanzu za su riƙa janye wa juna a jihar da ɗaya ya fi ƙarfi. Donald Trump ya kushe musu da cewa ai abin kunya ne a ce manya kamar su guda biyu wai sai sun haɗa ƙarfi a kansa. Yana cewa hakan ma ba za su kai labari ba. A ɓangaren ‘yan Democrat akwai wakilai 384 da za a samu a wannan zaɓe da aka yi jiya. Su kuma ‘yan Republican wakilai 172 ne za a samu. Yanzu kuma sai Najeriya, inda wasu masana waɗanda suka san hali da shugaba Muhammadu Buhari ya zo kan mulki zamanin soja da kuma yanzu suka ce tilas a tausaya masa. Akwai kuma masu cewa ai shekaru 12 yana neman wannan aiki, saboda haka ya kamata a ce ya shirya koda menene tsanani da ya fuskanta. Amma har ga Allah, masu kallo alƙiblar ƙasar kamun zuwan sa kan mulki suka ce da waɗanda suka karɓa daga hannunsa sun samu nasara a zaɓe da aka yi, da yanzu Najeriya sai labari. Wannan kuwa batu ne da za a jima ana muhawara a kai. Amma babban abin da ya fi ɗauke ‘yan ƙasar hankali yanzu, ganin an fara samun kwanciyar hankali daga fitinar ‘yan Boko Haram, shi ne batun tsadar rayuwa. Hasali ma har kasir-kasir na suka ga gwamnatin shugaba Buhari ake rarrabawa ta kafofi daban-daban. Mun so mu kawo muku misali, amma hakan bai samu ba. Na tambayi Dr. Said Ahmed Duka na Jami'ar Bayero ta Kano, wanda ya saurari kaɗan daga cikin irin waɗannan bayanan, fassarar da su masana kimiyyar siyasa suke yi musu.
Wato abubuwa guda biyu ne. Akwai nau'i na wato rashin fahimtar ina aka dosa, akwai kuma nau'i na wato yaƙar canjin da ake so a kawo.
To,
biyun ce ta haɗu, kuma a hakan wato akwai abin da za a gaya wa gwamnati, akwai abin da za a iya gaya wa al'umma. Idan muka fara da al'umma, ya kamata su tuna cewar gwamnatin Muhammadu Buhari cewa ta yi za ta tsaye da ɓarna, kuma bisa ɗabi'ar ɗan adam baya yadda ya daina ɓarna cikin ruwan sanyi. Duk yanda aka kai da ƙoƙarin yaƙar sa ya daina ɓarna, sai shi ma ya yaƙi wanda yake yaƙar sa.
To,
saboda haka wannan maganganu da suke kewayawa, wanda na ji kaɗan daga ciki, wato za ka iya fassara su da cewar waɗanda suke rabauta da wannan, waɗanda suke wannan ɓarnar da waɗanda suke rabauta da ɓarnar, suna amfani da rashin fahimtar waɗansu, ƙarancin ganewarsu da me yake faruwa. Suna son su haɗa shugaba Buhari da talakawa. Kuma idan haka ta tabbata, to ina tabbatar maka za su cinye shugaba Buhari ɗanye. Don haka abin da yake wajibin talaka da kuma wato masu riƙe da madafan iko da kuma attajirai masu kyakkyawar fahimta da manufa da kyakkyawan fata game da talaka da ƙasar, wanda akwai su, wajibinsu su dunƙule waɗannan ƙalilan ɗin da kuma talakawa su ci gaba da goyewa shugaba Buhari haɗin kai har akai gari.
Dr. Duka, ban tare numfashin ka ba, anya mutumin da yake jin yunwa zai saurari batun cewa a baiwa gwamnati haɗin kai kuwa?
Eh, shi yasa zamu zo bayanin abin da su kuma gwamnati za a gaya musu.
Na'am.
Amma mu karkare da bayanin da jan hankalin talaka. Da kuma mamatsin da madafan ikon kamar yadda na faɗa da attajirai masu nufin alheri daga cikinsu. Babu asara kamar barna ta bayyana, amma a ce da a ji zafin gyara barnar gwanda a dawoma a cikin barnar, babu asara kamar wannan. Kuma wajibi a gode wa Allah game da wasu nasarori da aka samu, aminci ya samu bayan tsananin tsoro da ake ciki. A gode wa Allah sai a nemi ƙari bayan an gode masa.
An manta maganar Boko Haram.
To wajibi kuma a gode wa Allah game da wato nasarorin da aka samu. Ana cikin tsananin tsoro a ƙasar nan ta yadda duk abubuwan da ake faɗa na da akwai watakila wutan nan sarki wanda daman da can ba ta taɓa wadata ba, watakila a ce akwai man fetur, amma ga man fetur ɗin, ga motocin, amma idan mutum ya tashi yin tafiya daga nan zuwa can sai ya wuni a cikin gari bai fita ko ina ba, saboda tsananin cekin da ake yi da kuma fargabar da take yi ta kan hanya. Kowa yana fargaba zuwa gurin ibadarsa, kowa yana fargabar zuwa kasuwa, kowa yana fargabar zuwa makaranta, kowa yana fargabar zama ma a gidansa. Halin fa da aka samu kai a ciki kenan, amma Allah ya ba da sauki aka fita daga ƙaƙƙen wannan watannin da shugaba Buhari ya karɓi mulki. Sannan sai kuma a tafi mataki na gaba a nemi sauki game da tsananin tattalin arziki da aka shiga, ba wanda zai ce ba a shiga ba. To a nan za mu kira ita kuma gwamnati, za a iya wa gwamnatin shugaba Buhari uzuri a wani fanni, kuma akwai fannin da ba za a yi musu uzuri ba. Za a iya musu uzuri akan cewar barnar da suka tarar ta wuce hankali akan inda suka zata. To amma ba za a yi musu uzuri ba kuma su zauna a cikin wannan mamakin ba tare da sun farfado ko su ma shugaba Buhari yi da ganin barnar nan ya kamata a tsawon shekara guda a ce ya farfado daga wannan suman an tinkari yadda za a yi maganin barnar nan. Abu na biyu da ba za a yi wa gwamnatin shugaba Buhari uzuri ba a kansa shi ne yadda take kulla kanta. Idan ma'aikatan cikin gwamnatin ne kaɗai suka san me ake ciki, mafi yawan al'ummar ƙasa ba su sani ba. Da yanzu mutane sun san, alal misali kuɗaɗen da ake karɓowa a hannun azzaliman ƙasa nawa ne, suna ina, me a yaushe za a fitar da su. A yi wa mutane bayani, waɗansu ba su san cewa ba ko da an karɓo kuɗin nan ba dama a fitar sai majalisa ta zartar, wasu ba su sani ba.
To, kuma akwai shari'a a kotun da zargi ake wa mutane sun dawo da kudaden ba dama a taɓa kudaden nan sai shari'a ta tantance matsayin waɗannan kudade.
Akwai wannan, akwai maganar shari'a da ba a warware ta ba. Sannan akwai wasu abubuwa dalar da aka hana sayarwa da 'yan kasuwa. Mutane ba su ilmantu, ba su koshi da ilimin dalili ba. A wayan musu da kai, abincin da aka ce a daina shigowa da shi, wanda daga baya jami'an gwamnati sun ƙaryata sun ce ba ta suka tsari suka ce abi na hanyar shigo da shi, mutane ba su koshi da bayanin yaya aka yi haka ba. To waɗannan bayanan su ne za su sa izamana canjin nan ba na Buhari ba ne, ba na gwamnatinsa ba ne, ba na APC ba ne, na al'ummar ƙasa ne. A basu su zama su ne canjin yana hannunsu. Yanzu al'umma ne suke ta bin Buharin ko kuma gwamnatinsa, kuma in suka gaji suka daina bin sa, wallahi shi kenan, gwamnatin fa ta gama yawo dan ɗaukan jinka ce.
Masu haro da wannan fashin baƙin, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako, sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamar na madadin Dr. Said Ahmed Dukawa da Cuba Hero Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin a nan ni sahaba Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.